ilimi ga kwadan adam
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musu
masu rawar salamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwadan adam sanin kowa ne cewa yanzu haka makonni biyu ya rage wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ya mika mulki ga wata sabuwar gwamnati a gargajin jagorancin zababben shugaban Najeriya Alhaji Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC to ko wani irin rawa gwamnati mai barin gado ta taka wajen bunƙasa ilimi a Najeriya wannan shine batun da zamu tattauna tare da wasu shehunan malamai da fatan za a yi sauraro lafiya batun ilimi dai yana daya daga cikin manufofin kowace gwamnati musamman ma dai a kasashe masu tasowa irin Najeriya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ta bullo da wasu shirye-shirye na inganta ilimi kamar da ta yi alkawari tun kafin ta hau kan karagar mulki ko da yake ba dukkanin alkawuran da ta dauka ne ta cika ba akwai wasu matakai da gwamnati ta dauka na bunƙasa ilimi shi kuwa har da dawo da koyar da tarihi da kuma amfani da harshen gida wajen koyar da yara a makarantu matakin da kuma Dr. Bashir Dankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da kemina ta jihar Niger ya yaba da matakin
abu na farko dai shi ministan ilimi wato malam Adamu Adamu akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so ana fatan za a ga wannan alkhairin da yawa kuma wanda zan cika zan ba da misalin su kaman guda uku na farko dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya a ga inda ake yanzu a kuma hali nesa akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai to dawo da wannan ba karamin tasiri bane abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa bace ga harkar ilimi sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu idan ba a manta ba UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment wato jan dalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatun jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka duba kasashe irin namu za ka ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da mawadatan harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki daya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka dauki kimiyya suka yada kimiyya a duniya da can girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa Ma'mun babban abin da suka dauka na matakin na farko an yi wani gida da ake ce masa House of Wisdom wato Baitul Hikma abin da suka dinga shi ne translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tunda harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka yi suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ga an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga Greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhumi shi su bincika su tuhuma daga nan sai su jira me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an dade a kasashe irin namu misali Najeriya da sauransu abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwari to wannan shi yasa ci gaba ke zama mana da wahala fahimtar ilimin ya zama da wahala
to sai kuma a yanda ake yaba gwamnati don gane da bullo da wasu matakai yanzu haka kuma har yanzu sai kuma har yanzu gwamnatin musamman ma da fadar shugaba Muhammadu Buhari na tafiya hawainiya wajen rattaba hannu akan wasu kudirce-kudirce da majalisun dokokin Najeriya saka da suka hada da batun daidaita sahu masu rike da takardar shaidar digiri da kuma na shaidar HND ko kuma babbar diploma na kwalejojin kimiyya da fasaha wanda aka bukaci a daidaita sahunsu musamman ma dai a tafiya ta tsarin mulki ko kuma ayyuka na ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Professor Idris Bugaje shi ne babban sakatare a hukumar kula da ilimin kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya wanda yace akwai bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rantaba hannu akan wannan doka kafin ya sauka daga kan kargar mulki nan da makonni biyu.
To maganar HND da degree tsohon magana ce, kuma wannan alama ce na cewa kasar nan har yau bata ci gaba ba. Duk kasar da ta ci gaba ba, ba sa zuwa suna nuna wani bambanci tsakanin mai HND da mai degree. Ba wasu kasashen ma sun ma fi son mai HND domin shi yana da kwarewa na ayyukan hannu. Mai degree kuma in ka bashi takardar rubutu to nan kuma shi zai iya kwarewarsa. To masana'antu ko a kasar nan sun ma fi son mai HND akan mai degree. To amma wajen aiki na public service shine aiki na gwamnati nan ake da matsala, domin masu degree sun kankana ko ina a tsari na aikin gwamnati, saboda haka suna taka burki ga ci gaba na masu HND. Ha ana cewa in ka kai wani level ko na 14 ne, grade level na 14 ba da ma ka wuce da wasu ka'idoji wanda ba su dace ba. To yanzu dai ina National Assembly, wato majalisa ta tarayya ta kasa, tana nan tana fitar da sabon doka da za ta cire wannan bambanci tsakanin mai HND da mai degree. Muna fata kuma hukumomin gwamnati za su yi aiki da shi, domin da ba masana'antu su ba sa ma nuna bambanci. Hukumomin gwamnati ne ke nuna, kuma na fata in dokar nan ta fito shugaban kasa zai samu ta hannu, kuma za a cire wannan bambanci. Kuma wannan bambanci dama tun fil azal bai dace ba. Wannan alama ce ta rashin ci gaban Najeriya. Muna fatan an cire shi, Najeriya za ta samu ci gaban da ya dace insha Allah.
To masu sauraro, karshen shirin namu na wannan mako kenan. A madadin bakin namu Dr. Bashir Dankuzo da kuma Professor Idris Bugaji da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin, Julie Lane of Direction, naku Babangi Shifrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Tan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musulunku.